بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ، كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن إياد وأبي سليمان الداراني ومعروف القرقي ويوسف بن أسباك وحذيفة المرئشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تهديرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الكينة إلى كينته، أذانا أي استماعا، كقوله: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يزهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أولا يمتي نرانر ثلاثة يو بقوي نيكو باتك السبا يو بقوي قوات الربيع الثاني هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبوتا دكليهوتا ثلاثين دكايا wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan 3 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu, ko a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar Kaura a jihar Katsina, garin Katsina, a wannan majalisi namu na karatun littafi mai suna At-Tafakkur Iraqiyya fil A'mal Al-Qalbiyya, wanda Farham Shaqin malamin nan Sheikh Musulunci Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ابن عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700. وانا كما شين درس منا 65 اجير وانا مجلس وشم وانا مسلاتي وانا شين ندري لسرع اذا بقى من تابع هردي ينزمنا مغانا قومنا كان قبر da take magana akan abin da zai rurutawa mutum imaninsa a zuciyarsa da san da yake wa Allah da manzonsa. Wanda Ibn Taymiyyah bayan ya faɗi hanyoyin da wasu suka kirkiro waɗanda suka yi tsammanin za su saman musu da san Allah a zuciya, ko za su haɓaka musu san Allah da tsoronsa a zuciyarsu, wanda Ibn Taymiyyah ya yi bayanin cewa wannan ba daidai ba ne, ya saɓa wa hanyar magabata. Sai ya faɗi abin da zai haɓaka wa mutum sansa ga Allah da kuma sansa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya ƙarfafi imaninsa a zuciya, wato sanin Allah da kuma karatun Al-Qur'ani. To shi ne ya zo magana akan gabar karatun Al-Qur'ani. A wancan satin ya kawo ayoyi da suke nuna cewa muminai na ƙwarai, muminai annabawa da malamai da masana da sahabbai da dukkan wasu masu tsoron Allah abinda suka yi amfani da shi wajen haɓaka imaninsu da ƙarfafa tsoron Allahnsu a zuciyarsu shine karatun Al-Qur'ani. Ya kawo mana ayoyi na Al-Qur'ani da suka nuna haka. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ابن تيمية كاو آيوي إلهم وأنم waɗanda suke nuna cewa muminai na ƙwarai su ne waɗanda suke zukatansu suke raurawa na yanda suka ji karatun Al-Qur'ani. Wato karatun Al-Qur'ani shi ne yake haɓaka musu imani, yake ƙara musu tsoron Allah. Ba sauraron waƙe-waƙe ba, ba sauraron kaɗe-kaɗe ba, ba raye-raye ba, a karatun Al-Qur'ani wannan shi ne abin da suka yi amfani da shi wajen wato haɓaka imaninsu a zuciya. Saɓanin waɗanda suke wato kauce wa karatun Al-Qur'ani ko saurarensa, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bada labarurukan su a ayoyi daban-daban. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Da kuma wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa umyana fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humrun mustanfira farrat min qaswara. To shi ne Ibn Taymiyyah ya ɗora a kan wannan gabar, ya ce wa haza kana sama'u salafil umma, haka wannan shi ne abinda ya kasance abin sauraron magabatan wannan al'umma, shi ne abinda suka riƙa sa a gaba suna sauraro wato Al-Qur'ani. Wa akabiri mashayikhiha, shi ne abin sauraron manya-manyan shehunan wannan al'umma. Wa a'immatiha, da limamanta, kas-sahabati wat-tabi'ina, kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, والتابعين ده المجرنس ومن بعدهم من المشايخ ده شيخنان ده سكا زوبا ينس. ابن تيمية إذن يتي المشايخ قال ذي أئرن ونن بياني لأنا نفهم ودن ده أكا جنجنا مسوفا شي ودن ده أكا سنسو ده بدن دونيا ده يوى الإبادة ودن ده سوفا يسكي غرقوا ده سوسا وتالي سنة شوى سنة شوى غبن ننسو تو سويكي شوى المشايخ. Waɗanda al-mashayikh ba su shiga sufanci irin tasawuful falasifa ba, a sufiyatul falasifa ko sufiyatul malahida, waɗanda Ibn Taymiyyah yake cewa sun ɓanɗarewa hanyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar irin su Ibn Arabi, irin su al-Hallaj, irin su Ibn al-Farid da dukkan waɗanda suke cikin wannan sahu. Yace waɗancan shehunan na farko ba a san su da irin waɗannan kwashe-kwashe ba, ba a san su da wannan mugunyar aqida ba. كإبراهيم ابن أدهم كمر إبراهيم ابن أدهم تيدا تكيو ودن لسك شهرا وسودا دزهدو أزاما ننسى وسيارا سوشي سرى الهجرة كان قليلا ستين دقائق وتشكين قرني نبيو سونيش إبراهيم ابن أدهم ابن منصور التميمي يا كسن كي تيدا تكيو يا إنسرا كنا نزاما ننسى ɗaya daga cikin waɗanda suka taso cikin ni'ima da wadata da jin daɗi. To amma daga ƙarshe ya guje wa duniya, ya fita daga ainihin gidansu ma ya koma jeji, yana ta yawace-yawacen ibada, ya zauna da Sufyanu Tsauri a Asham. Saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda sufaye suke jingina koyarwarsu gare shi. To amma shi baya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwa da yanzu ake rigima da su a kan. Ke sa za ga Ibn Taymiyyah yana girmama shi. Al-Fudayl wal Fudayl ibn Iyad, da Fudayl ibn Iyad wanda mun taɓa magana a kansa, shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda da can gawurtaccen ɗan fashi ne, amma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi ya daina fashi, ya koma garin Babilon, ya koma Makka, ya lizimci ɗakin Allah mai alfarma, ya yi ta yawaita ibada. Yana daga cikin waɗanda Abdullahi ibn al-Mubarak babban malamin nan na hadisi yake daukan nauyin rayuwar shi kawai kuma mutum ne da ya shahara da ibada wa abi sulaiman ad-darani da abu sulaiman ad-darani sunan shi abdurrahman ibnu atiya ad-darani daran wata alƙarya ce a cikin garin Dimashq wato babban birnin Siriya a yanzu to shi mutumin wannan gari ne shi wannan abu sulaiman ad-darani ya shahara shi ma da ibada ya mutu hijira tana 215 ya shahara da yawan ibada da yawan gudun duniya shi ne wanda wato aka ruwaito daga wajensa yana cewa rubama yaqa fi qalbi an nukta min nukati alqawmi ayyaman fala aqbalu minhu illa bi shahidain adlaini alkitab wa sunnah wato sautari nakan ji wani abu ya darsu a zuciyata irin abin da yake darsuwa a zukatan mutanen yana nufin irin waɗanda suka koma suka shiga harkar ibada ko su harkar sufanci yace wani lokaci a zuciyata nakan ji wani abu irin wanda yake darsuwa a zukatansu amma bana yadda da wannan abin sai na samu shaidu biyu adalai su ne alqur'ani da sunna wato kaga inda ake duk sufanci irin na wannan mutumin ne kaga ba za a samu wato sirjiya da rigima akan shin a yadda da sufanci ko ka a yadda da shi ba shi da abinda za a gaya masa da sunan zuhudu ko gudun duniya ko ibada ko ransa za ta riya masa ba zai yarda ba sai ya samu hujja daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to waɗannan sune ibnu taymiya yake cewa al-mashayikh wato shehinai na gaskiya wa ma'rufun karqi da ma'ruf al-karqi wato sunan shi ma'ruf ibnu fayruz al-karqi wanda asalinsa a kristani daga baya musulunta ya shahara da zuhudu ya zauna a cikin Baghdad wato karkh wata alƙarya ce a cikin garin Baghdad ya rasu shekarar hijira ta 201 wa Yusuf ibn Asbaq da Yusuf ibn Asbaq wanda ya gabata mun faɗi wani abu a kansa da shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da ibada da gudun duniya wa Huzaifatul Mar'ashi da Huzaifa ibn Qatada al-Mar'ashi shi ma ya shahara da zuhudu da gudun duniya da tsantseni wa amsali ha'ula'i da waɗannan Ibn Taymiya ya ce to waɗannan shehinan duk da gashi dai sufaye suna taƙama da su suna jingina kansu gare su amma su ba su ɗauki hanyar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ita ce hanyar da za ta haɓaka musu imaninsu ba a'a abinda suka yarda da shi shine sauraron karatun alqur'ani shi suka yarda zai haɓaka musu imani ya sa musu tsoron Allah kaga ake inda ace a sufayen yanzu za su yi aiki da abinda su waɗannan shehine suke faɗa da duk wannan karkacen kayan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen da piano da waye da duk sun matsar da su sun koma kan abinda shehinan farko suka yarda da su wa amsali ha'ula'i da ire-iren waɗannan Ibn Taymiya ya ce to wannan shine abinda su waɗannan magabata na ƙwarai sahabbai da tabi'ai da waɗannan shehinan suka yarda shi zai haɓaka musu imanin su ya sa musu tsoron Allah a zuciyarsu shine karatun alqur'ani wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu li abi Musa al-Ash'ari ya aba Musa zakkirna rabbana fayaqra'u wa hum yastami'una wa yabkun haka yake a cikin sunan ad-Darimi Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda ya kasance yana cewa Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais kamar yadda kuka sani Abu Musa al-Ash'ari wanda sunansa Abdullah ibn Qais mutumin Yaman ne da ya yi hijira zuwa Habasha ya kuma yi hijira zuwa Madina tare da mutanansa al-Ash'ariyuna wannan kabila ta al-Ash'ariyuna Allah ya ba su wato miliya mai zaki mai daɗi mai ratsa zuciya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari yake cewa yakan gane sautin mutanen al-Ash'ariyina da daddare wato cikin dare yakan iya fahimtar sautukansu in ya ji sauti yakan iya gane cewa wannan sautin Ash'ariyi ne yake cewa yakan gane sautinsu yayin da suke karatun al-Qur'ani ya gane gidajensu da daddare yace duk da cewa da rana bai san inda suka sauka ba amma in dare yayi yakan gane cewa to a guri kaza akwai wane ba ash'ari saboda yadda Allah ya ba su zaƙin murya, Allah ya ba su daɗin murya in suna tilawa Al-Qur'ani, kowane ne ya saurara shi ta ratsa zuciyarsa. To Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais sai ne daga cikin su. Sayyidina Abdullah Umar ibn Al-Khattab yakan ce masa, "Zakkirna Rabbana, tunatar da mu Ubangijinmu." Sai ya zauna da shi fa yaqra'u, yayi musu karatun Al-Qur'ani, wa hum yastami'una, su kuma suna sauraro. Wato Umar da sahabbansa suna sauraron karatun Qur'ani daga Abu Musa Al-Ash'ari, wa yabkuna, kuma har suna kuka. Wato suna jin abin da yake faɗa, suna kuma kuka. Wa kana ashabu Muhammadin idza ijtama'u amaru wahidan minhum an yaqra'a al-Qur'ana wal baqi yastami'un. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in suka haɗu, sukan umarci ɗaya daga cikinsu wanda yake da zaƙin murya kuma ya iya karatun Qur'ani ya karanta musu Al-Qur'ani, sauran kuma su riƙa sauraro. Wato wannan kaga shi suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su da ƙara wato sa musu tsoron Allah a zuciya. Ba cewa suke wani ya tashi ya rera waƙa ki rangaji ki rawa ba, a'a, sa suke wani ya karanta musu Al-Qur'ani sauran su saurara. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi ya sunnanta wannan sunna. Sai cewa Abdullahi dan Mas'ud kamar da yake cikin Bukhari da Muslim yake cewa yayi masa karatu. Abdullahi dan Mas'ud yace a aqra'u alayka wa alayka unzil, maka karatu alhalin kai ne aka saukarwa da Al-Qur'ani, kai ne uga kwata-kwata, kuma a ce ni zan maka karatu? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am, inni uridu an asma'ahu min ghairi, ina so in saurari karatun Al-Qur'ani daga wani. Sauraka ya zauna ya karanta masa suratul nisa, har yazo inda Allah yake cewa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasbuk hasbuk ya isa ya isa ya isa. Abdullahi dan Mas'ud yace da na waiwaya sai naga idanunsa na zubar da hawaye. Kaga haka nan yake kira Ubay ibn Ka'ab yace Allah ya umarce ni in gaya maka kai min karatun Al-Qur'ani. Har Ubay yace ya kira sunana, yace Ubayyu, sai ya kira sunanka. To kaga babu laifi mutane su haɗu wani ya yi musu karatun Al-Qur'ani, musamman wanda yake da daɗin murya daga cikinsu, wanda zai ƙara tunzura musu ko abinan tayar musu da imaninsu. Babu laifi, kamar yadda Imam an-Nawawi yake cewa babu laifi ma idan yaran dukkansu sun iya karatu suka riƙa wato karɓa-karɓa, wannan ya karanta ya ba wannan, wannan ya karanta ya ba wannan, abinda makaranta suke cewa masafafu. To babu laifi dan sun yi haka, ko dai mutum ɗaya ko adadin mutane wanda din suka yi karatun Al-Qur'ani su karanta, wannan babu laifi. Sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna sauraron Al-Qur'ani a tattare a wajen wani wanda yake karatun Al-Qur'ani. Kaga wannan ita ce hanyar da suka bi wajen haɓaka imaninsu, kamar yadda maganar Sayyidina Umar take nunawa, "Zakkirna Rabbana, to ka tunatar da mu Ubangijinmu." Saboda kaga ba wani mai kiɗa ko mai rawa suka sa a gaba ba, ba kuma wasu baitoci suke dinga maimaitawa ba, ko suka ɗauko ishiriniya ko alburda ire-iren wannan suka mayar shi ne abin karantawa su, a Al-Qur'ani suka karantawa wanda ya rika ƙara musu imani. Saboda ya halatta kamar yadda muka faɗa a haɗu a karanta Al-Qur'ani, ko dai a karanta zallar karatun Al-Qur'ani, ko kuma tare da bayanin wasu ma'anoninsa. In za a samu bayanin wasu ma'anonin, wannan yana da kyau musamman a cikin ire-irenmu. Kaga su sahabbai dukkaninsu larabawa ne, sun san abin da ake karantawa. Da ya an karanta masa qul huwallahu ahad ya san me aka ce, amma kaga mu sai an yi bayani, sai an faɗi abin da aka ce, domin ba wai kawai zallar karatun ba, ana so ka san me Allah yake, shi ne ma'anar zakkirna rabbana, ka san me Allah yake so ka yi, me baya so ka yi, ya tuna maka abin da Ubangiji ya tanada wa mu'minai na rahama da ni'ima a lahira, da abin da ya tanada wa fasikai ko fajirai na azaba a lahira. Wannan shi ne abin da ake so ka sani. To in zai yiwu kaga a haɗa maka da bayanin wasu ma'anonin Al-Qur'ani, wannan yana da kyau domin ka samu tadabburin da Allah maɗaukakin sarki ya neme ka da shi. Idan ba a samu hakan ba, saboda kasancewar duk waɗanda suke iya gurin karatun da suka iya, akwai zaƙin murya, amma aka ce a fasa bakin kuma nan an dauko wani aiki kuma ja to babu komai sai a sai a hakura da karatun haka nan ba laifi aka yi ba amma an karanta aka yi mudarasa to wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballahi fima bainahum yatluna kitaballahi fima bainahum wa yatadarasunahu illa نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إذن هل يزن أنا كرنت القرآن يتلون كتاب الله ويتدارسونه كما سنة درسنسا وتسنة بيترسة سنة كرنت أبن ديكي فتاكم سنة بيانا قوبن تكن أبن ديكونسا شين درسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إلا نزلت عليهم السكينة فاتي نسوى تاسو كأكنسو وغشيتهم الرحمة رحمة للبئسو وحفتهم الملائكة ملائكة زاج يسو وذكرهم الله في من عنده وما ألا ما أفكين سلكي يا أمبتشيسو أمبتون الفهري أقول الملائكة فراك ملائكة سكن على ارتكرة القرآن مصمم idan sautin mai karatun yana da dadi mala'iku sukan halarci irin wannan akwai hadisin Imran ibn al-Husayn wanda yana cikin sahihain Imran ibn al-Husayn wata rana cikin dare yana karatun al-Qur'ani da ya fara karatun al-Qur'ani akwai abinnan dokinsa ko godiyarsa a daure jin karatun al-Qur'ani nan sai ya firgita doki ya zabura sai ya ji tsoro sai ya tsaya da ya sake dokin ya sake zabura ya sake yin shiru ya sake yin da uku dokin ya sake zabura sai ya ji tsoron kada dokin nan ya tuma akan ɗansa akwai ɗansa ya haya yana bacci yaro ƙarami sai ya ji tsoron kada ya ci gaba da karatu kuma wannan dokin ya yi tsalle saboda yadda ya riƙa zabura ya faɗo kan yaron sai ya je ya janye yaron to da ya fita sai ya ɗaga kansa sama sai ya ga wani abu kamar girgiji yana saukowa amma kuma cikinsa duk tilu ne to shi ne da safiya sai ya zo ya gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ka ci gaba da karatun nan ya Aba Yahya ka san wannan abin da ka gani ka annahu bulla fiha al-mafadih wannan abin da ka gani kamar girgije a cikinsa da fitilu ya ce a ce mala'iku ne suka sauko suna sauraron karatunka da ka ci gaba da an waye gari suna sauraro an mutane kuma zo su dan su wato da ya ci gaba da sun ci gaba su kuma da zama suna sauraro da safe a waye gari jama'a su fito su ga mala'iku a abin nan sun sauka suna sauraron karatun Imran ibn al-Husayn saboda kamiriya mai daɗi wani abu ne wanda su kansu mala'iku suna kan sauraron Qur'ani da wannan kamiriyar وقد ثبت في الصحيح يا ثبت اتكل لتاب البخاري ده مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بابي موسى الاشعري النبي صلى الله عليه وسلم يا وجي تاغبان جدن ابو موسى الاشعري وهو يقرا ابو موسى هنا قراته فدعا يستمع لقراءته فالنبي يتصيا هنا سوراران قراتن ابو موسى وقال يكي لقد أوتيت مزمارا من مزارمي لآل داود النبي صلى الله عليه وسلم يكي لشي حقيقة أنباك جدادا صوتي إذن جدادا صوتي دا أكباوة آل داود شيني النبي داود من كنسا آل داود أنا نفهم شي داود من كنسا ألا يا باك جدادا صوتي إذن واند يباوة النبي داود عليه السلام عنسني النبي داود idan ya zauna yana tasbihi da miryar sa mai daɗi duwar wasu da tsuntsaye sukan zo su ma suna maimaita tasbihin da yake wala kad ataina dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid ubangiji yace hakika mun bawa annabi dauda falala Allah yace ya jibalu ya ke duwar wasu awwibi ma'ahu ki maimaita tasbihi tare da shi wat-tayr haka nan ku ba tsuntsaye to shi ne Allah a annabi sallallahu alaihi wasallam ana yake kwatanta daddaɗan miryar da Allah ya bawa Abu Musa al-Ash'ari da irin mirya mai daɗi da ya bawa Abu Musa al-Ash'ari da ya bawa annabi Dawud alaihi salam wa qala hakanan annabi yace masa marartu bika al-bariha wa anta taqra'u al-qur'an, jiya na wuce ka kana karatun al-qur'ani. Fa qala, sai abu Musa al-ash'ari yace law alimtu annaka tasma'u, da na san kana sauraro, la habbartuhu laka tahdiran, da na ƙara kyautata maka miliyar kyautatawa sosai. Wato la hassantuhu laka tahsinan, da na kyautata maka karatun kyautatawa ta sosai. Wato abu Musa yake da na san jiya, domin ya wuce shi da daddare sai ya ji shi yana karatun Qur'ani, shine da ya zo da safe abu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa marartu bika ya abu Musa al-bariha, daren jiya na wuce ka, wa anta taqra'u fastama'na liqira'atika, daren jiya na wuce ka kana karatu sai muka saurari karatunka. Abu Musa ce ya nabi Allah law alimtu bi makanika la habbartuhu laka tahdiran, da na san kana gurin, da na sike maka karatun, na tsara kyautata maka shi kyautatawa ta musamman. Kaga wannan ya nuna mutum ya kyautata karatunsa da Alkur'ani, baya shiga cikin babin riya, abinda ake bukata kenan. Ana san mutum in zai karatu yana daga cikin adabul qira'a, yayi kokari ya kyautata karatun, kada ya ce aiki fi sabilillahi yake yi. Saboda haka in Allah a saurara haka a saurara, shi ba dan kakala ba ne, kasan ba daidai ba ne, ana san kakalan. A nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum, ku kyautata alqur'ani da miliyoyinku. Wato har ma aka tambaye Abu Mulaika cewa to mutumin da Allah bai bashi daddaɗan miliya ba ya zai yi? Abu Mulaika ya ce yayi abinda zai iya yi, wato yayi iya bakin kokarinsa. An dai san daɗin miliya wannan wani abu ne, mauhiba ce daga Ubangiji, kyauta ce Ubangiji yake wa mutum. Wani miliyar sa mai zaki ce, mai daɗi ce, wani kuma masha Allahu miliyar sa dai ba zai ce ba zai yi bakin kokarinsa ba, a'a yayi kokari ya dan bambanta ta da miliyar sa da yake hira, miliyar hira ya dan bambanta, ya dan kariya haka, yayi kokari dai ya ƙara kyautata ta. Wannan ba laifi ba ne, kada ya ɗauka wannan ƙaƙale yake, in ba ƙaƙalen ne to ana son ƙaƙalen, anan ana son kai ƙaƙalen. Saboda haka tahsinul Qur'an wa tazyinul Qur'an bisauti min mustahabbatil qira'a, yana daga cikin abinda ake so ga makaranci ya kyautata karatun Alqur'ani, domin wanda yana ƙarawa wato shi kansa mai karatun yana ƙara masa khushu'i, yana ƙara masa tadabburi, kuma masu sauraron su ma suna ƙara samun khushu'i da tadabburi. Yayin da karatun Qur'ani ya zama mai shiga jiki ne, mai ratsa zuciya ne, to za ka samu mutane na nutsuwa yayin da ake karatu, kuma su gyangyaɗi ba. To amma in ya zama karatun gashi nan kamar ana gungura duro, sai ka ga mutane na ta gyangyaɗi. Da an yi raka'a biyu za a tashi a koma irin tahajjud ɗin nan, sai ka ga ya ɗanke zan ɗan matse kaɗan da Allah, in an zo ruku'u ka zungure ni. Wato saboda ya gaji, saboda haka sai ya kwanta. Saboda haka ake son a wajen limanci a sa mutum mai miliya, idan har an samu ya wato yana da karatun, kuma sanda ya zama yana da miliya, to wannan yana da kyau. Idan har a kiran sallah an ce allimhu bilalan fa innahu anja minka sautan, lokacin da Abu Mahzura ya yi mafarki ya ga yadda ake kiran sallah, Annabi ya ce da shi to ka sanar da Bilal ya fi ka daddaɗan miliya. Shi ana son daɗin miliya. Ba haka a wasu lokuta za ka ga su kansu masallata sukan bibiyi masallacin da ake da wani makaranci mai zaƙin miliya, saboda sun fi jin daɗin sallah a nan. To sau tari akan yi tambaya irin wannan, cewa me ya hukuncin bibiyar masallaci don in sallah a bayan liman mai zaƙin miliya? To dai har limamin nan ya san kan sallah, wato ya iya sallah, to jiya zuwa inda yake a saurare shi babu laifi, zuwa inda yake domin a yi sallah a bayansa babu laifi, domin wanda zai taimaka wa shi mai sallar ya yi ta cikin nishaɗi da karsashi, da ba tare da ya gaji da wuri-wurwa ko ya samu kosawa. To ba abinda zai taimaka wa mutum a cikin khushu'i a cikin sallarsa, wannan abu ne matsalolin shari'a. Shari'a na buƙatar wannan, baya daga cikin laifi. Shi ma limami ya kyautata miliyarsa, ya yi karatu mai kyau, yana daga cikin abinda zai taimaka wa khushu'i. Shi yasa suka ce in haka ɗin baya daga cikin abinda ake kira riya. annabi yace zayyinul qur'ana bi aswatikum, ku kyautata alqur'ani da sautukanku, wato ku kyautata karatun alqur'ani da sautin, ba wai shi alqur'ani mai kyau ne ba buƙatar ka ƙara masa kyau, amma karatun, karatun kuma wannan zai fi'ilika, qira'atuna min af'alina wal maqru'u kalamullah wa huwa sifatun min sifatillah, abinda muke karantawa maganar Allah ce, wannan sifa ce ta Allah, babu iya cewa muke ƙara masa sifar Allah kyau, a karatun kuma da muke yi da sautin wannan aikin mu ne, ayyukan mu kuma namu ne. To anan annabi yace zayyinul qur'ana, yana nufin zayyinu qira'atul qur'ani bi aswatikum, ku kyautata karatun qur'ani, ana karatun ku na qur'ani da sautukan ku. Akwai riwaya da ta zo zayyinu aswatakum bil qur'an, amma wannan riwayar mun karace maqluba, riwaya ce da bata inganta ba, wadda Ishaq ad-Dabari ya rawaito daga Abdurrazzaq, shi kuma daga Ma'mar, daga Talha ibn al-Musarrif, hadith Bara ibn al-Azib. To wannan riwaya bata inganta ba, Talha ibn al-Musarrif an Abdurrahman ibn Awtaja an al-Bara ibn al-Azib أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو مرفوعا زينوا أسواتكم بالقرآن وأنا بس إن قنت بقى أبين دي إن قنت وأن سهبين داما إذن سو أبو هريرة سو آئشة سو عبد الله ابن عمر السكر ويتو سو براء ابن العازب شيني وأن النفذ زينوا القرآن بأسواتكم كوتوت تكراتم القرآن دفوت تكمكم وتكيبليا ميدائيو عندك تكراتم القرآن. وقال هكذا النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي لله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينه الى قينته. النبي صلى الله عليه وسلم يجي للي الله يا فتنا من سورارو زوا ga mutumin da yake da kyakkyawan miliya da dadan miliya yana karanta qur'ani sama da yadda mai kuyanga yake sauraron kuyangarsa lokacin da suke masa waka. Alƙaida wasu sun ce ita ce kuyanga aljariya almughanniya, kuyanga wata ce waka, wasu sun ce alƙaida kuyanga ake nufi, ta asali mai waka ce ko ba mawaƙiya ba ce, kuyanga dai ake nufi, mutum ya sa kuyangarsa tana murera masa waka don ya ji daɗi. To ubangiji yana sauraron mai karatun qur'ani da kyakkyawar miliya sama da yadda mai kuyanga yake sauraron kuyangarsa tana masa karatun abin nan, tana masa waka yana sauraro. Kaga kenan ba mala'iku kadai ba, har ubangiji, yayin da kake kyautata karatun qur'anin ka, ubangiji ma yana yi maka wani sauraro na musamman, shi da abinda wannan hadisi yake nunawa. Ashe kaga al-hasanu sawt bil qur'an, wato kyautata sauti ko husnu sawt bil qur'an, kyautata sauti wajen karatun qur'ani wani abu ne wanda yake sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya kwadaitar da ita a hadisai masu yawa. Malam yace ashaddu adanan ay istima'an, wato adanan shine istima'a, sauraro, da yake lallahu ashaddu adanan, yana nufin ashaddu istima'an, yana tsananin sauraro, kamar yadda Allah yace wa azinat li rabbiha wa fuqqat, idha sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa fuqqat, azinat shine tayi wa ubangijinta da'a, ta sauraro ubangijinta tayi masa biyayya, azinan shine istima'a, ta saurari umarnin ubangijin ta nata tsage ta kuma tsage, wa hukkat kuma ta dace ta saurare shi din. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama ma azina Allah li shay'in ma azina li nabiyyin hasan as-sawt yataghadda bil qur'an yajharu bihi. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki bai saurari wani mai, wato Allah madaukakin sarki ba azina Allah li shay'in, Allah madaukakin sarki bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari wani annabi ne da dadan miliya, ya taghanna bil qur'ani, yana rera karatun alqur'ani, yajharu bihi, yana bayyana karatun. Wa qala a wani hadisi yace laysa minna man lam yataghanna bil qur'an, hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari, wanda bai rera karatun alqur'ani ba baya tare da mu. Sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun kasance masu kokarin dabbaka wannan sunna, musamman waɗanda Allah ya bawa daɗin miliya, kamar shi Usayd ibn Khudayr da muka faɗa, kamar shi Abu Musa al-Ash'ari, da muka faɗa akwai Huzaifa a Salim Maula Maula Abi Huzaifa Salim Maula Abi Huzaifa shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ba su daddatar miliya lokacin da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shi karatunsa suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na gode Allah da ya sanya wannan cikin al'ummata saboda kaga ashe daddatar miliya wani abu ne mai kyau kwarai da gaske wanda ake bukatar sa a karatun Qur'ani haka nan a cikin tabi'ai akwai waɗanda sun shahara da daddatar miliya irin su Alqama ibn Qais an-Nakhai yana ɗaya daga cikin waɗanda wato Allah maɗaukakin sarki ya ba su daddatar miliya har ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa law ra'aka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la surra bika da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganka yadda Allah ya baka dadin miliya in kana karatun Qur'ani da ya farin ciki da kai haka nan cikin wadanda Allah ya ba su daddatar miliya akwai Umar ibn Abdul Aziz cikin tabi'ai Umar ibn Abdul Aziz khalifa daga cikin khalifofin Bani Umayya kuma wanda ya kwatanta adalci a zamaninsa har ake kwatanta zamaninsa da zamanin kakansa na wajen uwa Umar ibn Khattab shi ma ya kasance mutum ne mai zaƙin miliya in yana karatu akwai sanda ya fito waje yana karatun Qur'ani nan da nan duk sai ga jama'a an fito daga ko'ina an zo an yayyade shi shi ne Sa'id ibn Musayyib ya ce to koma gida ba ka wala ka fitini mutane to haka nan cikin waɗanda Allah ya ba su daddatar miliya akwai Imam Shafi'i shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da daddatar miliya yayin da suna karatun Alƙur'ani to haka idan mutum ya duba tabaqatul qurra na Al-Hafiz Adh-Dhahabi ko Ghayatul Nihaya na Al-Hafiz Ibn al-Jazari zai ga makaranta daban-daban a zamaninnuka daban-daban da aka sifanta su da daddatar miliya yayin da suke karatun Alƙur'ani a kowane zamani kuma akan samu irin waɗanda suke fice wajen daddaɗan sauti yayin da suke karatun Qur'ani to kyautata sauti da ya zo a cikin hadisi abinda malamai suka ce abinda ake nufi da kyautata sauti shine fitar da haruffa daga mahallinsu daga mafitarsu ya fitar da haruffa daga mafitarsu sannan kuma da kyakkyawan ada'i inda zai yi ja ya yi ja inda ba ja kai ya yi ja inda yake da shadda wato ya ji shaddan inda yake da gunna inda yake da ikhfa'i yayi wato ya yi ada'i mai kyau sannan kuma da tsayawa inda ya dace a tsaya da tashi inda ya dace a tashi sannan kuma ƙari da kyautata miryar ita kanta wannan shi ne abinda ake nufi da at-taghanni bil Qur'an lila karatun Al-Qur'an abinda ya wuce haka ya kai ga ƙara wasu haruffa da babu su ko rage wasu haruffa da cinye su yayin karatu ko kuma ƙarin wani ja sama da yadda ya kamata ko tauye ja inda ya kamata a yi ja to wannan malamai sun yi magana akan rashin halaccinsa wasu a garin ƙaƙaladin to sukan fita daga iyaka sukan shiga hanyar buluwi da wuce iyaka wajen a rera alƙur'anin sai ya zan har ma ana cinye wasu haruffan ma wasu haruffan kuma ana ƙara su wanda babu su wani lokaci kuma a bar abin da ya dace inda ya dace a yi ja a ƙi ja ko kuma a yi janye wuce iyaka to wannan yana daga cikin abin da malamai suka ce bai halatta ba haka nan waɗanda za su riƙa yi wa alƙur'anin su riƙa rera shi kamar suna waƙa akwai wanda suke bai da shi kamar wato yadda mawaƙi yake jan waƙensa su ma ka suke ja kai ka ce piano aka sa suke jin sa to shi ba wannan malamai sun ce ba daidai ba ne ka daidaita alƙur'ani da waƙa Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma allamnahu shi'r wa ma yanbaghi lahu ba mu koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam waƙa ba kuma ka dace da shi ba wato ba ka dace ya zama mawaƙi ba saboda abinda aka koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙur'ani ba ne sannan kuma karkatar da alƙur'ani ta hanyar ka yi masa abinda babu ka sa abinda babu a ciki ko ka rage abinda yake ciki wannan ya saba wa abinda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta alƙur'ani ƙur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwaj غير ذي عوج ما من كركته بني يا يعني إن فيك كركته دا حروف القرآن كنا يموت أبن دبا سد شيء كنا جان إن دبا وجا تكامل القرآن ذي عوج تكامل شيء من كركته ترى دشوا الله سبحانه وتعالى دشوا بلا رب هاي شيء من القرآن سنو كوبا شيء دوتها باشي دوتها كركته كركته تفسكر معنى سا وكركته تفسكر كراسنسا saura ka malamai suka ja akan nan akwai abinda makaranta a yanzu suke kira al-maqamat wani abu ne da ba za ka same shi ba a gurin magabata magabata su ba san wani al-maqamat ba amma yanzu gurin makaranta ban sani ba ya shigo nan ko bai shigo ba amma dai manyan makaranta a Masar da sauran kasashen Larabawa irin Syria da kasashen Gulf akwai abinda suke cewa al-qira'atu bil maqamat wato makami din nan shine hawan sauti da sauka kuma kowanne makami din an bashi wato an bashi sunan sa akwai wanda suke kira annahawan akwai wanda suke kira arrasat akwai wanda suke kira atubani wato kowanne za a ce yanzu kai ka karanta kulhuwallahu da makamin kaza ko a ce aya kaza ka karanta da makamin kaza ko ka karatunka a asham yau abinda kai a tarawihi kai karatu da makami biyu ne makamin kaza da makamin kaza har ta kai wasu daga cikin ma waɗanda suka koyi waɗannan makama din sai da suka je a makarantun da ake koyar da piano da kaɗe-kaɗe suka iya kaɗe-kaɗe sannan sai suka zo suka ɗora sautin karatun su na Al-Qur'ani akan abinda suka karanta na kaɗe-kaɗe akwai babban makarantin ƙasar Masar yanzu wanda ya shahara anan ana ce da shi محمد متولي عبد العال محمد متولي عبد العال شي قالي وما سيد يجي يكرنشي واكي واكي ده جميزك ده كيانو سنة يزو يكي دورة كراتنسة القرآني إنه قرآني أكوان أما مكرن تنفرقو نمسه وقت ده سكا يتكي أداء كما إلنسو مصطفى إسماعيل مصطفى إسماعيل شيني سكي وتاكي ده شيوى مقرئ مصر الأول وتشيني makarancin kasar Masar lamba 1 wanda yanzu suke ganin ba aika masa ba tun lokacin sa Mustafa Ismail karatukan sa ana samun su a cikin internet amma kadan ne ba yana abin nan Qur'ani complete wanda duk ya riga su Khalilul Fasari su Siddiq al-Manshawi su Abdul Basit duk ya riga su to shi kansa karatukan sa suna nan kuma yana bawa masu sauraro sha'awa yayin da yake karatu amma shi ba a ji cewa ya je ya karanci wannan makamat an koya masa ga inda zai daga miliya ga inda zai sauke ga inda zai yi rawa ga inda zai miƙe ga inda zai karkata miliyar sa ga inda a duk ba haka abin jibilla ce ɗabi'a ce wato halitta ce sajiya ce ba kallafawa kansa yayi a guri kaza ya daddaga a guri kaza ya sauko a guri kaza ya hau kamar yadda su suke faɗa su waɗannan da suka karanci waɗannan al-maqama ɗin da zarar ka zo kana karatu sai a ce ai gu kaza ya kamata a ce ka ɗan gangaro gu kaza da kai ƙasa ya kamata a ce ka hau gu kaza maqamin rasal kai ya kamata a ce maqamin tibbani kai gu kaza wato sai ka ji ana nuna baka ma san karatun ba wannan an wuce tajwidi fa kakka tsaya wai magana tajwidi ba magana tajwidi ake ba da kula tajwidi ai hukuncen harufa ne da yadda za a fitar da su da inda makaritin su suke da kuma wasu hukunce na mudud da sauransu a'a shi wannan maganar hawan sauti ne da saukarta yadda dai aka san makada musamman makadan piano wanda abubuwan da suke kida din nan kowanne yana da yadda mikidarin hawan sautin da saukarsa ko tafiyar sa a kaikaice ko tafiyar sa a rigingine da sauransu to haka su ma suka bai da karatun alqur'ani din zaka samu suna da website zaka same su a wasu tashoshi an kawo irin malaman wanda kowa zai bugo yayi karatun a ce eh ka birge ko a ce a'a anan kai kuskure ko a ce a'a ko a sa sautin today a ce gu kaza ya karanta da kaza gu kaza a ce ya birge ko a ce kaza da ya dan yi kaza to da karatun ya fi daidai kaza to kaga duk wannan wani takalluf ne wanda ma anzalallahu bihi min sulban abinda zaka karanta zaka karanta ka kyautata biriyar ka kaga Abu Musa al-Ash'ari Adam sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi ina ka koyo makamat ba babu wanda ya tambaye shi ko ina kowa ya koya masa makamat shi yasa Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad inda ya magana akan hadisin laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, ya yi magana akan wannan da kuma sabanin da malamai suka yi wajen fassarar sa. Karshe yake cewa astaghanna bil Qur'an shine karanta al-Qur'ani da fitar da haruffansa daga makarij dinsa, ko wani harafi ya fito daga mahallinsa ka bashi haƙƙin sa bal tun gwado wajen ja da tsayuwa da tashi. Yace kuma kai abun ba tare da ka je kana ta wani wahalar ko kai ta bin wasu su koya maka ina zaka yi sama da muryarka ko ina zaka yi ƙasa. Ke min zai takallufin wala tamrinin wala ta'lim, wanda zai zo sadiyatan la takallufan, wanda yana da kyau, yana da kyau shi kuma ake bukata. Amma wanda zaka je ana nuna maka cewa nan ka daga muryarka, nan ka sauke, nan ka abin nan, har ta kai wasu mawaka a makaranta a Masar, mutum kafin ya zama gogagge sai ya samo kansukan manyan mawaka, musamman shahararrun mawakansu kamar irin su Ummu Kulthum, ya tara kansukan ta yana sauraro ba dare ba rana wai dan ya iya karatun Al-Qur'ani. Amma iya tajwidin a haka, tajwidin ba yanzu shi ake rigima da shi, kun san shi kansa tajwidin an dau lokaci kafin ma wasu yadda cewa Al-Qur'ani yana bukatar a kyautata shi, a fitar da haruffa. Wasu kawai sun ce a babu mu yadda muka gada kaka da kakanni, iyaye da kakanni, bai kamata a matsa a yi ta kakalaba, saboda haka ba za a fitar da makarij din huruf ba irin su kha, su ain, su ba, duk ba za a bata lokaci, kawai a faɗin sa yadda Bahaushe yake faɗa, a ce ka, a ce waye, duk komai kada a tsaya a mamatsa mutane. To yanzu kaga duk an wuce wannan gabar, kusan kowa ya yarda cewa yana da kyau ka karanta Al-Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi in zaka iya bakin gwargwado. A nan shi ma akwai jan kunne ga wasu masu karantar da tajwidi, wasu masu koyar da Al-Qur'ani da tajwidi sukan yi tsananin da wani ma zai gudu ya fasa karanta. Wato ba ce akai dan kana koyar da Qur'ani da tajwidi kuma ka hana mutum sakat ba, da ya buɗe bakinsa ya fara karatu ka dakatar da shi, ya yi kwana da kwanaki kana koya masa a'udhu billahi da bismillahi. To kaga wannan yau da gobe in yayi gaji guduwa zai yi, kuma zai ce kai Qur'ani nan ba zai koyi ba, don haka mun haƙura. Ibn Qayyim ya yi magana akan wannan a cikin littafinsa Igasatul Lahfan, ya yi magana akan waɗanda suke tsanantawa wajen batun tajwidi. Na'am, tajwidi abu ne mai kyau tunda shi ne fitar da makharij na uruf, da kuma bawa kowane harafi haƙƙin sa, da kuma fitar da hukuncen mudud da sauransu, wannan yana da kyau ba wai zai fi bane. To amma kuma ka sani Ubangiji ya yi mutane daban-daban, ƙabilu daban-daban, yarurruka daban-daban, jinsi iri-iri, ƙasa daban-daban. Za ka bai yiwa ka ce yadda Abu Musa al-Ash'ari ya karanta Al-Qur'ani kuma sai kowa ya karanta Al-Qur'ani, mu ma na ƴan Najeriya sai mun zama Abu Musa al-Ash'ari. In ka faɗa haka kaga ka toshe kafar karanta Al-Qur'ani. Ibn Qayyim yake cewa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam larabawa daban-daban sukan zo, daga ƙauyuka daban-daban, da ƙabilu daban-daban, sukan zauna da shi su ji karatun Qur'ani a wajensa, kuma su karanta Qur'ani a wajensa, amma ba a taɓa jin ya tsiye wani ba, ya matsa masa lamba, ya takura shi wajen yadda zai fitar da wani harafi ko maddi ko abin nan. Kowanne yana barin shi ya karanta gwargwadon abin da zai iya yi, ba laifi ka gyara mutum ka ce ba haka ake yin nan ba, ba haka ake faɗan nan ba, ba. Amma in ka ja ka ji zai iya faɗar abin nan yadda kake so, ka ja to sai ka kyale shi, kada ka hana shi wucewa gaba, don wasu abin da suke tace sai ranar da ka iya faɗar ghayrul mahbubi din nan, sannan zai kyale ka fitar da fatiha. Yanzu kaga takwatawa magalubi ake cewa ko walal lalina. To in ka samu ya iya gyarawa to alhamdulillah, kai kokari ya gyara. Amma in kai kaga dai ya tsaya a wannan lalina din ya kasa faɗar daidai, to sai ka hakura da haka, Allah ya karɓa. Amma ka matsa to ƙarshe sai ka kore shi, saboda haka ko shi tajwidi din yana da hudud, wato yana da iyaka, ba so ake yi ka hana mutane motsi ba yayin da kake karantar da su Al-Qur'ani. Kai kokari ka gyara musu, amma in ka kula cewa ba zai iya yin abin nan da kake nufi ba. Sannan wasu a wajen mudud za ka ga wani in zai yi maddi sai ya rike yatsan sa yana wani kirkirgawa, waye ya ce haka? Kaga wannan duk wani takalluf ne zai ka rika wani kirgawa, wai hudu kai ko ka wuce ko biyar kai ko ka wuce, abin dabi'atan za ka iya rikewa, ka san cewa ka yi da yawa ko kuma ba ka yi ba. Amma ka tsaya kana duk sanda za ka yi maddi sai ka rika tsankwale yan yatsunka, kaga shi ma wannan yana daga cikin takalluf azza'id. Saboda haka masu koyar da tajwidi wani lokaci suna takallufi sama da kima, wanda har ta kai wasu mutane suna jin tsoron ma karanta Qur'ani din a gabansu. in maimakon ya bari a karanta ya yi gyaran da ya kamata ya yi har ma ya ja mutane suna guduwa. Saboda haka ba laifi a koyar da tajwidi din, amma abin mutane gwargwadon yadda Allah ya yi bakin mutane ba za ka iya canza musu shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya. Annabi ya ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'ani. Malamai sun yi bayanin yataghanna me ake nufi. Sufyan ibn Uyayna ya fassara kalmar yataghanna da cewa ana nufin man lam yastaghni bil qur'an, wato baya daga cikin wanda bai wadatu da alqur'ani ba. Sai ya fassara yataghanna da yastaghni bil qur'an, kamar yadda wani yake cewa kilana ghaniyun an aqihi hayatahu wa nahnu idha mutna ashaddu taghaniya, wato kowanne ɗaya daga cikinmu ya wadatu gaba da ɗan uwansa in muka mutu kuma wannan wadatuwar tasu tsanani, tunda kowa ya mutu shikenan ba mai buƙatar ɗan uwansa. To yace kaga anan taghaniya ya zo da ma'anar istighna, saboda haka yace shi ya fassara man lam yataghanna bil qur'an bi ma'ana man lam yastaghni bil qur'an. To da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi cewa ba haka ake nufi ba, irin su Imam Shafi'i sun fassara yataghanna bil qur'an da cewa yana karanta alqur'ani yuhassinu bihi sautahu ko yuhassinu sautahu bihi, yana kyautata muryarsa wajen karatun qur'ani, wa yatarannamu bihi yana rera shi min duni talhid ba tare da yana kakkarya haruffa ba. Wannan shine tafsirin da mafiya yawa daga cikin malamai suka bashi. Akwai tafsirai daban-daban da aka bawa kalmar yataghanna wanda ta kai wajen tafsiri shida ko bakwai, kamar yadda Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo su, haka nan Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya kawo tafsirai daban-daban da aka yi ma wannan hadisi, amma dai tafsirin da mafiya yawancin malamai suka fi raja'a da yadda da shi shine yataghanna yana nufin rera alqur'ani, rera wanda in mutum ya ji zai sa masa khushu'i, zai sa masa nutsuwa, zai sa masa wato tsoron Allah a zuciya, tare da bawa haruffa haƙƙin su ba tare da wuce iyaka ba. Suka ce wannan shi ake nufi at-taghanni bil qur'an. Kaga waɗannan hadisai Ibn Taymiyyah duk ya koro su ne don ya nuna maka cewa karatun alqur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake da magabata suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su ya riƙa hauhawa. Ba su yi amfani da waƙe-waƙe ba da raye-raye, a'a sun yi amfani da karatun Qur'ani, kuma hadisai da dama sun nuna haka, musamman karatun Alƙur'anin da za a yi shi da daddaɗan murya, zazzaƙan murya wacce take ratsa zuciya, yin haka zai taimaka wajen sanya mutum tsoron Allah da khushu'i, da sanya mutum hawaye ya riƙa zuba a cikin daga fuskarsa. In yai haka kuma wannan zai ƙara masa tsoron Allah a ransa. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنه شيء السلام عليكم مال الناشد السنة أما تتأم قوانا سنئيني وما سنعني من قراتا مالا كبار الشاورة نقول كلينا بكو كثني شواء duk sanda za ka riƙe gaskiya to za ka gamu da ƙalubale iri-iri, za ka gamu da ƙalubale daga na cikin gida ‘yan uwanka waɗanda ba sa son gaskiya ko kuma daga waje. Wannan ɗabi'ar gaskiya ce, annabawa sun fuskanci wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ka sani a sira ya fuskanci irin wannan ƙalubale, don haka ba wani abu ba ne sabo, da dama daga cikin waɗanda suka kama hanyar Allah sun gamu da irin wannan jarraba iri-iri. Kuma Ubangiji yakan jarrabawa domin a gane gaskiyar imaninsa da gaske yake yi ko kuwa a'a kawai da ya ɗau abin yayi ne shi yasa ya karɓa, ba wai gamsuwa da yadda a zuci cewa abin da yake yi gaskiya ba ne. To wannan jarraba ce daga Ubangiji. Sannan abu na biyu, yana da kyau ka ci gaba da kyautata musu ko da su za su munana maka, wanda duk zai zage ka ya gaya maka baƙar magana yi masa addu'a kai kuma mai kyau kai masa fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa tafarkin gaskiya ya ganar da shi. Kada ka mayar musu da isa'a bil isa'a, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim. Duk sanda wani yayi maka ba daidai ba to kai kai masa abinda ma yafi kyau, ba wai kai masa mai kyau kadai ba, a kai masa sakamakon da ma suke ganin yafi kyau sama da mai kyau. yadfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa sai kaga wanda za ki iya da kai ya zama kamar wani dan uwa waliyi majibincin al'amarinka na kudda kut saboda haka yayin da su suke maka ba daidai ba to kai kokari ka kyautata musu musamman kuma in ya zama na akwai iyaye a ciki za ka mata ya zama birrin da kake musu wato biyayyar da kake musu a yanzu ta dara ma wacce kake musu lokacin da baka sunna wato ka kyautata musu dan su fahimci cewa sunnar da kake yi ba ta nuna maka cewa iyayenka ko ka muzanta su ko kai musu ba daidai ba sunna ita ce ta koyar da musulmi yadda zai kyautata wa iyayensa ya girmama su ko da kuwa ba ma musulmi bane bare waɗanda suke musulmi ne ƴan uwansa illa iyaka dai sun kasa fahimtar abin da shi ya fahimta da gaskiya to wannan baya sa wato ya raba gari da su ko ya ja layi da su ya kyautata musu ya yi musu biyayya cikin abin da bai zama saban Allah bane wannan kenan abu na uku kada ka ce kai zaka rabu da su ka ce zaka kaulace ka gudu a ta kuduwarka da su wata kila zai sa su fahimci abin da kake kai din nan gaskiya ne ba ka kada ka ce zaka raba gida da su ko kai ka gudu ka kama gaban ka in dai ba su ne suka takura maka ta yadda zama a gidan naka a gidan ya zama na ba zai yiwu ba kila sai ka abin nan in dai ba hakan aka kai gare ta ba to kai hakuri ka ci gaba da cakuduwa da su sannan abu na hudu ka rika kokarin nuna musu su fahimci abin da kake kai ta hanyar wato faɗakar da su da lallausar abin da murya da usulubi wanda yake mai daɗin ji da usulubi wanda yake mai kyau kuma ji kuma istibdadi wato tsokana da wani lokaci wani mutum ya gane ya fahimci sunna to sai ka ga a wajen taɗifikin sunnar kuma kamar akwai wani abu tsokana misali ya fahimci a sunna idan mutum yana da takarmi ya ga dama zai iya sallah da shi matukar dai ba a gurin da yake shimfiɗa bace ko wani abu kawai ya zo gida ce shi fa da takalmin sa zai sallah kaga wanda akwai istibdadi takalmin nan sallar da shi ba wajibi bane ba ta akai ko da yaushe ka zo kawai kai sallah da takalmi ba saboda ka ce kai ko a gaban su sai kai sallah da takalmi to kaga wannan zai sa su fahimci cewa tsokana ce kake yi musu ko ka zo ka samu wani kafet da wani mai zafi yayi na wa'azi kawai ka zo ka danna a shagonka irin ko su ji ko kar su ji kai sai ka ji to kaga wannan ba shi ma ba daidai bane samo wani kaset da yake magana akan falalar zikiri da kuma yadda yake a sunna samo wani kaset da yake magana akan falalar girmama iyaye ko wajibcin girmama iyaye a ji cewa malaman da ka yi da su ba yadda ake ba da surar su ba ko ake faɗar su ba haka suke ba wannan duk abu ne da zai taimaka wajen ya zama na a yanayin da ke tsakaninka da su ya kyautata wannan yana cewa idan mutum yana karanta alkur'ani kuma baya fahimtar ma'anoninsa to yana da lada kwarai da gaske ko da baya gane abin da yake karantawa yana da lada ba a ce wato sai ya fahimci abin da yake karanta din yake da lada ba a'a mujarradin karatun qur'ani mutum na samun lada wannan yana ɗaya daga cikin wani abu da alkur'ani ya keɓanta da shi wani abu da alkur'ani yake banta da shi shine at-ta'abbudu bi alfazihi at-ta'abbudu bi tilawati wato yin ibada da karatunsa shi kansa karantawar ibada ce to kaga wannan ibadar ba ta kadaita ne kawai akan balarabe wanda yake ko wanda yake fahimtar larabci ba a duk wani musulmi zai iya bautawa Allah ta hanyar tilawar alkur'ani don haka inda za ka karanta alkur'ani to kana da ladan nan da aka faɗi in kai tadabburi kuma ka san wannan zai kara maka wani abu na imani ba kamar yadda wasu suke fadaran baya saban Allah wannan ibada ce mai zaman kanta ko a lokaci zai ratsa zuciyarka ka ji ka daina to yadda wasu suka fifita wani salati akan alkur'ani sai suka ce ai shi alkur'ani saboda in ana karanta shi in baka aiki da shi tsine maka yake waye ya faɗi haka annabi ne yace in kana karanta qur'ani baka aiki da shi na tsine maka babu addin da annabi ya faɗi wannan bare ka ce ka hana mutane karatun Qur'ani amma ga wani salati shi in ana yin sa yafi karatun Qur'ani saboda shi ba zai tsine maka ba kaga ke yafi zama rahama yafi tausayi sama da Qur'ani yafi falala sai wannan fuskar sama da Qur'ani tunda shi in ka yi shi ko kana mutumin kirki ko baka mutumin kirki zaka samu lada amma shi Qur'ani ba zai baka ladan sa ba sai kana mutumin kirki kaga wannan da awaci wata ba ta da wani dalili ballantana har kai tawilin wata magana wacce ta kauce wa hanyar Allah cewa alqur'ani ai ta wata salatul fadi ta fi alqur'ani sau dubu shida kaga ba a buƙatar sai ka yi ƙoƙarin tawili wannan maganar faɗarta kawai ya isa ya nuna muninta ba buƙatar sai ka kawo wani abu don kai tawilin ta. Zaka shi karatun Qur'ani an yadda abinda a karanta Qur'ani, kuma ba a ce sai ne sai wannan al'asi ko mai saban Allah ba a karatun Qur'ani, babu inda aka faɗi haka, ba inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya furta haka. Saboda haka abinda mai littafin Al-Mughir ya rubuta a cikin littafin sa na cewa ai in kana karanta Qur'ani shi kana saban Allah shine mafi yake, wannan magana ce wacce ya kamata a yitar da ita, ba magana ce da ta fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam. Wanda yace ya matsayin karatun tangimi na Al-Qur'ani ya halatta, ai abinda duk muka faɗa din nan shine ma'auni, dukkan wani karatu wanda aka kiyaye harfan lafabin nan Al-Qur'ani ba a wuce goda da iri wajen budu da fitar da wasu haruffan da babu su ba, ko rage wasu haruffan da suke nan, wanda ya halatta. Saboda haka kamar Abdul Basit Abdul Samad shi ya fi shahara da tangim, kuma karatunsa ba wanda ya soki karatunsa cewa ko bai halatta ba. Amma wanda za su wuce iyaka wajen kokarin sai sun yi wannan tangimi, ko da kuwa ba ɗabi'ar su bace ba sadiyar su bace, to a irin wajen takallubi din sukan yi ɓarna wani lokaci. Wannan yace za a iya ansar dan da mata ta haifa da wata takwas, idan mijinta ya yarda zai anshe shi mana, in mijinta ya yarda ɗansa ne zai anshe shi. Ai ana yin makonni a ƙannin muddatul hamli shi ne 6 ashhur, wato mafi ƙarancin watannin ciki shi ne wata 6, kamar yadda Sayyidina Ali Allah ƙara masa yarda ya yi fatawa da wannan. To kaga wannan wata 8 ne ma. In mun kuma mijin yace shi bai yarda ɗansa ba ne, ko da ma wata 12 aka haife shi, zai iya cewa bai yarda ɗansa ba ne, kaga anan sai su yi li'ani kuma sun raba har abada. Abinda zai raba su shi ne li'ani. In yace ba ɗansa ba ne, kuma ba za a jingina masa shi a ce wane ɗan wane ba ne, kuma ba zai gaje shi ba tunda ya kore shi daga matsayin ɗansa. Wanda yace ƴar uwar mutar da su, amma ana rikici tsakanin mijin da mahaifanta akan riƙe ƴaƴanta. Mala a yi min bayani don warware matsala. To ai bai faɗi matsalar ba, shi mijin ne ya ce ba zai riƙe su ba, ko kuwa a su iyayen ne suka ce su ba za su bar masa ƴaƴan ba, kaga bai faɗi me yake matsalar ba. A nan dai miji shi ne ya fi cancanta, don shi ƴaƴansa ne, da za a yi kuma wasu su zuci za su ƙwace masa ƴaƴansa. In shi ne ya ce ba zai riƙe ƴaƴan ba, to kuma wannan ana iya zuwa kotu ta tilasta shi, saboda shi ya haife su shi ne zai ɗau nauyin rayuwarsu, sai zai ciyar da su ya kula da lafiyarsu ya kula da karatunsu, ba ya da ikon ya haifi yara kuma ya da ƴaƴansa ne, kuma ya ce a wasu ne za su riƙe masa ƴaƴan. In wannan ne rikicin, to kotu ce za ta raba wannan rikicin. In kuma a ku ne kuka ce za ku ƙwace ƴaƴan daga wajensa, to ba ku da gaskiya. Wannan ta ce ina da matsala guda ɗaya tsakanina da mijina, ina son in riƙa zuwa makaranta saboda neman ilimi, amma mijina ya hana ni, ya ce wai maza ke koyarwa kuma shi baya da lokacin ya koya min. To don Allah malam, wacce shawara za ka bani in samu mafita? Shawarar da zan baki shine ki je makaranta. Matuƙar dai abinda za ki koya ɗin nan wani abu ne da kike buƙatar satilas na fahimtar addini. Akwai wacce ta samu karatu, misali ta san hukunce-hukuncen sallah, ta san hukunce-hukuncen azumi, ta san hukunce-hukuncen haila, wasu abubuwa dai da suke da alaka da manya-manyan abubuwa duk ta san. Yanzu tana son ta zama malama ne ita ma. To a nan ba a cewa ko ya ki koya su sai kin zama malama. Amma idan ba ki san abin da ya shafi sallah ba, hukunce-hukuncen sallah kina buƙatar sani, azumi kina buƙatar sani, abin da ya shafi jinin biki da waye da waye, jinin haila na mata kina buƙatar sani. To anan ko ya koya miki ko ya barki ki je ki koya. Allah ya wajabta masa cewa ya sanar da yana daga cikin haƙoƙin miji a haƙoƙin mata akan mijinta abin da ya shafi karatunta. Allah da yace ya ayyuhal ladina qu anfusakum wa ahlikum nara, umarni ne Allah ya bashi, ba shi kadai zai yi koya ya kiyaye kai ya tsare kansa daga faɗa wuta ba, har matansa har iyalansa duka ya koya musu. Kuma cewa namiji ne zai koya musu, wannan ba laifi bane dan namiji ya koya musu, ba laifi bane. Matuƙar dai za a kiyaye dokokin Allah a wajen karantarwa, kuma abu ne wanda ake yin sa cikin abin nan, ba kalwa ake yi ba, ba wai kadaita zai yi da ita ba, a cikin ɗalibai ne zai koyar, kuma su makarantun da za su yi wannan akwai bukatar ya zama ruwan wanda za a sa su koyar din an yadda da kame kansu da tsare su wasu ga dokokin Ubangiji, saboda haka ba wani abu dan namiji ya koyar da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi wajen mata ya musu nasiha ya musu kafin nan tare da Bilal suka tafi, in ka ce shi manzon Allah ne zai iya zuwa gurin matan kowa dan haka ka ai hujja da shi, to Bilal fa Bilal manzon Allah ne shi ba, kaga annabi ya ja shi sun tafi da shi sun tsaya yayi nasiha, wannan zai zama aibi ba, zai zama laifi ba, matukar matan nan suna cikin sutura ta musulunci da musulunci yasa, sannan ba kalwa aka yi masa nan shi ma malamin zai kokarin kiyaye abin da yake kansa na kame kansa da rashin yin abubuwan da suka saba wa shari'a tare da su waɗannan mata. Saka a wajen neman ilimin da yake farilla ga mace ba a buƙatar izini, don Allah ne ya bata izini ta je ta koya, shi bai isa yake ya kwace wannan izinin ba, saka ba a buƙatar sai ta yadda ya fita ta je ta koya. Wannan shi ne abin da ba za ta zauna cikin jahilci ta mutu cikin jahilci ba, in ta je Ubangiji ba kyale ta zai yi ba. Ba za ta ce ta yi wa mijinta biyayya ba ne don ta zauna lafiya, shi yasa ta yadda ta mutu a jahilci, ta yadda ta mutu ba ta iya sallah ba, ba za ta je ta gaya wa Allah wannan magana ba, don Ubangiji ya gaya an gaya mata cewa ta yi masa biya ba fil ma'ruf inna ma ta'atu fil ma'ruf, an yadda ai da'a amma inda shari'a ta yadda, inda duk shari'a ba ta yadda ba to ba a cewa a yi wa mutum da'a ko da uba ne ko da uwa ce, ya inganta abin masluki sallah kullu man sahha salatu sahha imamatu, duk wanda sallarsa shi kadai idan yayi to limancinsa ya inganta, saboda ka masluki sallarsa tayi kuma masluki yayin da liman ya fita ya gama shikenan ya zama mai zaman kansa, yanzu ya zama shi kadai ne, ya zama munfarid ne, saboda ka za a bi shi sallah, cewa shi ba za a bi shi sallah ba istisna'i ne daga ka'idar da aka yi ittifaki akan ta, cewa abinda ake nuna da shi wajen limanci shine ingancin sallah, shi kansa sallarsa ta inganta, wannan ba a shakka akan wannan, to aka ce shi baya cikin wadanda za a bi su sallah, to yana buƙatar wani dalili daban da ya fitar da shi daga cikin umumin ka'idar da aka yadda da ita, saboda haka masbuki za a iya bin shi sallah ba wani abu, sai dai kawai anan mas'alar sallah ko jami'i biyu a masallacin da yake da limami ratibi, sai dai wannan mas'alar ta bujuru, amma ba mas'alar ingancin sallar bin masbuki ko kuma rashin ingancinta, sai dai mas'alar shin liman abinda masallacin da ke da limami ratibi a bi da sa'ayi jami'i sama da ɗaya sama da biyu sama da uku a ciki, ko ko a in aka yi da limami ratibi kowa ya shigo ya sallata shi kadai, an san cewa wannan mas'ala ce da magabata malamai na sunna suka yi sabani akan ta, wasu sun tafi akan karhancin haka, wasu sun tafi akan halacci kamar imamu Malik da imamu Shafi'i sun tafi akan karhancin yin sake maimaita sallah a masallacin da yake da limami ratibi, domin yin haka zai tarayar da hikimar da ta sa aka farranta jam'i a masallaci, don idan mutane suka san cewa in ma wannan jam'in na farko ya aka yi aka gama to fa ai akwai na biyu, akwai na uku, akwai na hudu, to kaga mutane dan sun ji ana kiran sallah ko dan sun ji ana ikama duk ba su damu ba, mutane dan su gaba da harkar su sai ma tarar da second batch ko third batch, to kaga an rushe haduwar kai da ake so a samu ta musulmi, hikimar da ta sa aka farlanta jam'i ta rushe. Sannan imamu Shafi'i yana cewa waɗanda zai samu daga cikin magabata bai ga suna maimaita jam'i a masallacin da yake da limami ratibi ba, an ce masallacin da yake da limami ratibi ba ana nufin limami ɗaya ba, zai iya zama limamai ne biyu ko uku duk ratibai, a samu wanda suke sallah da rana daban, wanda yake sallar magariba isha'i asubahi daban, wannan duk a iya samun ta'addudu al-immatir abinan ratibi, wannan babu komai a iya samun ta'addudunsa, amma dai akwai waɗanda su dai su ne limamai, in ka ga wani to wakilta shi suka yi ko kuma abin nan yayi shi yayi, amma dai an san cewa limamin wannan masallaci shine wani da wani da wani ko shine wani shi kadai, to wannan shi ake kira masallaci mai limami ratibi, masallacin da ba da limami ratibi kamar masallacin bakin hanya ko na kasuwa, dan masallacin kasuwa wanda ba da wani limami ratibi, kawai duk wanda suka yi alwala kun gama sai a turo ne sallah, wasu su zo wanda ba da wani limami ratibi ko ma jam'i nawa za a yi a zo a yi, haka nan masallacin kan hanya irin na gidan mai irin na tasha wannan shi ba mai da wani limami ratibi, saboda haka duk waɗanda suka zo za su yi sallah su wuce ba a hana, amma kamar masallaci irin wannan tabbas yana da limami ratibi, to anan ne malamai suka yi tsokaci dangane da maimaita jam'i, wasu suka tafi akan karhancin wannan kamar Imam Malik Imam Shafi'i wanda na fi karkata zuwa ga ra'ayinsu, wasu kuma suka tafi akan cewa babu komai wanda shi ne sauran mazahir kamar Hanabila da Ahnaf su suna ganin ba wani abu dan amaimaita. Da haka matsala dai tana da sauki, kana dauke ta da tsanani, ka ga wasu zuwa sallah, ka ce an gama sallah, ka fasa musu sahu, ka fasa taron, ka ce an yi fatawa an hana, a'a kai dai faɗi ra'ayinka, ko ka yi abin da ka fi gamsuwa da shi. In ka shigo masallaci ka ga an gama sallah, kaga wasu sun koma gefe, kai kuma koma gefe kai sallaka, don kana ganin cewa a wannan lokacin shi yafi dace, abin da yafi dacewa kai sallaka kenan. Amma dan wasu sun firje, sun ce su za su yi jan ɗinsu, to kakka tayar musu da kai, ba a yi ta rigima har a samu mazhabar ƴan maimaita jam'i da kuma mazhabar ƴan hana maimaita jam'i. Waɗannan dai su ne tambayoyi da suka zo hannu, waɗanda suka nemi addu'a mu sa su a cikin niyyar mu, mu yi musu addu'a Allah maɗaukaki ke biya musu bukatunsu na alkhairi. Waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.